sashen Hausa murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Ahmad Bola Tinubu na Najeriya ya yi wani gagarumin garan bawul inda ya yi wa daukacin hasushin tsaron kasar da masu ba da shawara ritaya ya kuma nada wasu sabbi fil. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma akwai rahoto kan rangadin da shugaban gidauniyar Bill da Melinda Gates ya yi tare da attajiri Aliko Dangote a kasar ta Niger. Kamar kowace ranar Litinin yamma muna tafi da rahoto na musamman. To amma duk kafin nan sai Zara Fage ta karanto labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce ya wajaba ga Amurka da China da su tafiyar da dangantakar cikin mutunci kuma ya shaidawa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa haɗin gwiwa ta kai tsaye ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa dan sabani bai rikide zuwa rikici tsakanin kasashen biyu ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi tattaunawar keke da keke a yau Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyar kasar Wang Yi. Blinken a yayin taron manema labarai ya ce ina tsammanin za a ƙara samun ziyara daga manyan jami'an Amurka zuwa China a makonni masu zuwa. Ya ƙara da cewa Washington ma na maraba da samun ziyara daga jami'an China. A nasa bangaren kuwa shugaban China Xi Jinping ya ce ya gamsu da tattaunawar. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kashe Falastinawa biyar tare da raunata wasu 91 a yayin da suka girke jirage masu saukar angulu a wani sumamai da suka kai a sansanin yan gudun hijira da ke birnin Jenin na gabar yammacin kogin Jordan. Tashin hankali ya biyo bayan amfani da jiragen yaki da Isra'ila ta yi a yankunan da ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce wasu jami'an ta 7 waɗanda suka hada da na 'yan sanda kan iyaka da sojoji sun dan samu raunuka a fadan da aka kwashe sa'o'i 10 a nayi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi wa sojojin talugudan wuta a yayin wani sumamai da aka kai a Jenin. Tashin hankalin na baya-bayan nan a yammacin gabar kogin Jordan da aka shafe fiye da shekara guda a nayi. A yau Litinin Pakistan ta ce ta kama wasu mutane 12 da ake zargi da safarin mutane da waɗanda ke da alaka da jirgin ruwan bakin haukuri da ya kife a makon jiya a gabar tekun Girka. Sannan Pakistan ta tabbatar da cewa 'yan kasar ta 12 ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan kamin kifi mai dauke da mutane kimanin 750 waɗanda suka hada da maza da mata da kananan yara a tekun Bahar Rum kwanaki 5 bayan da ya bar Libya zuwa kasar Italiya. Kafofin yada labaran Pakistan sun fada a jiya Lahadi cewa kusan 'yan kasar 300 ne suka mutu a lamarin. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ayyana yau Litinin a matsayin ranar zaman makoki na kasa don girmama 'yan kasar da suka rasa rayukansu daga aukuwar lamarin. A yau Litinin ne manyan kamfanoni da dama da suka hada da Amazon da Marriott da Hilton suka yi alkawarin daukan 'yan gudun hijira sama da 13,000 aikin tsawon shekaru ciki har da mata 'yan kasar Ukraine da suka tsere daga yakin da Russia take yi da Ukraine. Gabanin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a gobe Talata, kamfanonin sama da 40 sun ce za su yi jigilar 'yan gudun hijira 250,000 inda 13,680 daga cikinsu za su samu ayyukan yi kai tsaye a waɗannan kamfanoni. Mataimakiyar babban kwamishina ta Majalisar Dinkin Duniya kan 'yan gudun hijira Kelly Clement tace kowanne daga cikin iyalai da suka bar komai da suka mallaka sukan domin neman tsaro da kariya da kuma son samun damar sake gina rayuwar su a cikin gaggawa.
Tara hufage aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai babin rahotannin mu inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu yayi wa daukacin manyan hafsoshin tsaron kasar da masu bada shawara ritaya inda ya nada wasu sabbi fil a makamai daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana.
A jerin waɗanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nada a sababbin makamai na hafsoshin tsaro da masu bada shawara har da Malam Nuhu Ribadu da aka bayar wa mai ba shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro da kuma manjo general Siji Musa wanda shine shugaban hafsoshin tsaro da manjo general Labaja shugaban bangaren soji na Najeriya a jerin waɗanda kuma za su taimaka wurin gudanar da wannan aiki har da wanda aka baiwa mukamin riko na shugaban yan sanda na Najeriya to DIG Kayode Egbatokun da shugaban bangaren tsaro na jami'an tsaro na kasa wato manjo general Epa Odiendeye da sauran masu mukamai daban-daban na bangaren soji wanda dukkan su dai sababbi ne kuma wanda ake ganin cewa suna da kwarewa saboda sun dade rike da waɗansu mukamai na kusa ga shugabannin tsaron da aka sauke a yanzu. Haka kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayawa Adeni Bashir Adewale a matsayin muƙaddashin shugaban kwasta na Najeriya wanda aka ce shi ma kamar Safeto General yan sanda na Najeriya na riko za su rike waɗannan mukaman ne a matsayin riko har lokacin da aka nada wanda za su rike mukaman na diddindin bisa ga la'akari da dokokin da Najeriya ta shimfiɗa wato sai dai majalisar ƙasa ta bada amincewarta akan dukkan waɗannan naɗe-naɗen. Akan wannan naɗe-naɗe da kuma ganin ba da ake fatar za a yi wa bangaren tsaro na Najeriya domin yaƙi da ta'addanci na tuntuɓi Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka tsohon daraktan yaɗa labarai na bangaren soji na Najeriya domin in ji ko me zai ce dangane da wannan naɗi da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi inda yake cewa
dukkan su sojoji tun daga wanda aka zaba ko kuma aka nada hafsan hafsoshi na sojojin Najeriya wato chief of defense staff kama hafsan hafsoshin sojojin kasa da na ruwa da na sama da kuma shugaban sashen leƙen asiri na sojoji wato chief of defense intelligence mutane ne da san su kuma an yi aiki da su kuma ina yin ya san cewa za su yi aiki ba don komai ba za ma su gora yanzu misali kamar shi wanda aka ba hafsan hafsoshi na Najeriya a kasan sau biyu sai da suka zauna suka yi gudanar da yaƙi da ta'addanci wato tiyata komanda misali kaga janar Irabu ya yi daga can aka ɗauko shi aka ma janar Yahaya daga can aka ɗauko shi sannan kuma ga shi janar Musa shi ma ya taɓa yi kafin ya zama babban komandan sojoji na ƙasa wato infantry ana la'akari da wasu abubuwa na cancanta da dai makamantansu to hata kanshi shi hafsan sojoji na ƙasa shi kanshi ya yi komanda runduna ta 82 ya yi ta daya sannan kuma shi ke kula da huskar duk wasu ayyuka na yaki da ta'addanci da sauransu na sojan ƙasa.
Yanzu kamar menene kake ganin za su yi da ya bambanta da sauran na baya tun da duk sun yi aiki da kusan hafsoshi daban-daban wanda suka gabata?
Yanzu ba za ka iya cewa ba don komai ba ka san akwai wani abu da ake wadi a turanci wato command is a style wato kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da nada to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki da kuma wasu abubuwa da za a baka misali kayan aiki da kuma umarni da dai makamantansu.
Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa har ila yau dimai a Najeriya inda gwamnatin tarayyar Najeriya da haɗin gwiwar gwamnatin Amurka za ta yi aiki domin tabbatar da ganin an kawo ƙarshen matsalar makamashi a ƙasar musamman samar da tsaftacciyar iskar gas domin amfani a gidaje da ababen hawa baya ga tabbatar da daukar matakan kare muhalli. Ga Halima Abdurrauf da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Milikiyari ne ya bayyana hakan a yayin wata ganawa da mataimakin sakataren makamashi na kasar Amurka Geoffrey Piat a wata ziyara da ya kawo ga gwamnatin tarayyar kasar a birnin Abuja.
Wato Amurka ce dama muna tattauna da su akan yadda za su taimake mu mu samu iskan gas na ta shigo cikin kasar mu yayin mutanen mu amfani kuma sun fito ne su ma mun san abin da aka dosa yadda za su samu da yadda ake lalata muhalli da ake yi mu ma muna aiki tare da su kuma mun samu iyaka taimako daga gare su. Kuma musa za su jisa hada mai gida shugaban kasa kuma shi ma dubban ganin suna kan wannan tafiyar na la'iyaka muna da kyakkyawan fata za su taimake mu. Na farko akwai ayyukan da muke don a samar wa 'yan kasa iskan gas ta shigo cikin gidajensu da inda ake dafa abinci da sauransu kuma wannan ba mu iyawa sai mun samu taimako. Na farko agaji na bashin kuɗi da za a samu a yi wannan ayyuka. Na biyu kuma irin iyawa da ma ake bukata ba mu da shi a kasa saboda haka sun yarda za su yi mana wannan taimakon. Kuma akwai su taimako banda fiye da haka da za su yi mana akan yadda Najeriya za ta kasance kasa ce da ta yi wa sauran kasashen Afirka jagora akan yadda za a yi a yi wa muhallin gyara. A dama mun daɗe muna aiki da su akan wannan kuma yanzu shi ne aka dawo ne a ƙara sabanta shi domin a ci gaba da wannan ayyukan kwarai da aiki. Dama irin wannan zaman sai an samu zama yadda za a zauna tattauna a ci gaba kuma a ƙara jawo wasu mutane da za su shigo cikin wannan lamarin.
Geoffrey Piat shi ne jagoran tawagar gwamnatin Amurka da ta kawo ziyara Najeriya wanda ya bayyana cewa kasancewar tawagarsa a nan Abuja a yau ya yi nuni da irin yadda shugaba Biden da gwamnatin Amurka ta kwalla kawance da Najeriya yana ne cewa fahimtar su a game da matakan da kasar za ta dauka a game da yadda za ta ci gaba da haɓaka albarkatunta ta hanyar da 'yan kasar za su ci moriya ta fuskoki na ababen more rayuwa daban-daban baya ga bada ƙarfi ga bakin kare muhalli da ya haɗa kasashen duniya baki ɗaya na da mahimmanci. A nasa ɓangare babban sakataren ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya Ambassador Gibrauti Aduda ya ce
for Nigeria now gas is our transition fuel and we want to see
komawa ga iskar gas shi ne sauyi ga amfani da makamashi a kasar kuma a shirye gwamnati take ta karbi dukkan nau'i na taimako da haɗin gwiwar wanda za su ba da gudunmuwa ga kasar wajen inganta amfani da iskar gas wanda kusan dukkan kasashen duniya suka amince da cewa shi ne mafi kyawun nau'in makamashi a cikin tsarin canji da ake bukata a duniya. Ambassador Gabriel Aduda ya kuma kara da cewa gwamnati ta rungumi wannan sauyi ne saboda irin nauyin da ya rataya a wuyanta kan irin matakan da ta riga ta dauka don tabbatar da cewa Najeriya ta cika alƙawarin da ta ɗauka na cire gurɓataccen iskar carbon da ke yin illa ga muhalli kuma a shirye gwamnatin kasar take ta yi aiki tare da gwamnatin Amurka don ganin yadda za a iya hanzarta amfani da iskar gas a madadin man fetur ba kawai a cikin gidaje da motoci ba har ma da cimma nasara a cikin ajandar shekaru goma na tsarin iskar gas ɗin kasar. Kuma gwamnatin kasar na fatan cewa kwamitin aiki da za a kafa tsakanin Najeriya da Amurka zai mai da hankali sosai akan wannan batu. Kazalika Ambassador Aduda ya ce a shirye gwamnatin Najeriya take ta samar da wasu abubuwan karfafa gwiwa da za su taimaka wajen jawo hankulan masu zuba jari zuwa wannan fanni ta yadda kasar za ta iya hanzarta cike giben da ke akwai ta fuskar samar da makamashi. Najeriya wacce tuni ta kasance jagora ta fuskar siyasa da tattalin arziki a nahiyar Afirka na neman yin jagoranci wajen aiwatar da matakin adalci da daidaito a ayyukan kawar da matsalolin sauyin yanayi inda a yayin taron COP26 na Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi na shekarar 2021 kasar ta kudura aniyar kawar da gurɓataccen iska nan da shekarar 2060 karkashin jagorancin tsohon shugaba Muhammadu Buhari a wancan lokaci. Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoto. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda shugaban gidauniyar Bill da Melinda Gates attajirin ba Amurka Bill Gates da attajiri dan Najeriya kuma shugaban gidauniyar Dangote Alhaji Aliko Dangote suka yi rangadi a jamhuriyar Niger a yau Litinin 19 ga wannan wata na Yuni inda har suka zirci shugaba Muhammad Bazoum na Niger suka gana da shi a ofishinsa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sulaiman Muni Barma na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
And since then a very concrete partnership between the government, the Gates Foundation,
shugaban gidauniyoyin Bill da Melinda Gates Foundations attajirin kasar Amurka Bill Gates kenan jim kadan bayan ganawa da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum a yayin ziyarar da suka gudanar a wannan Litinin a birnin Yamai a wani bangare na rangadin da ya kawo shi Nigeria da Niger. batun kiwon lafiya musamman na shawarar rigakafin cutar polio ne ke gaban abubuwan da aka tantauna akan su a yayin wannan haduwa. Kasancewar Niger na daga cikin kasashen da ke morar ayyukan da Bill da Melinda Foundations ke gudanarwa. Fitaccen dan kasuwar Najeriya kuma shugaban gidauniyar Dangote Foundation, Alhaji Aliko Dangote, ya yi ƙarin haske game da abin da aka sa gaba.
Akwai immunization da muke allura da ake ma yara saboda tabbatar da cewa sun tashi sun girma da cikin lafiya, kuma muka tabbatar masa cewa za mu duba harka wajen polio saboda mafiyan polio da take a nan Niger tana shigowa ne daga Nigeria, to muna ganin da za mu tabbatar da cewa mun kare Niger da ma na Nigeria din mun kare domin sukiyo na abu. Amma ayyukan da yake aka yi a nan na mutum tsaron lafiya an yi shi kwarai da gaske.
Jajircewar hukumomin Nijar akan maganar kiwon lafiya da yadda kasar ta yi fice a 'yan shekarun nan akan maganar allurar rigakafi a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma ya sa shugabannin waɗannan gidauniyoyi Bill da Melinda da ta Dangote yin tattaki zuwa wannan ƙasa domin jinjina masu.
Shi Excellency Mr. President yana matuƙar ƙoƙari da shi da ministan ku na lafiya sun yi aiki sosai, shi sa da mu da Dangote Aliko Dangote Foundation da Bill Gates Foundation muka ce dole ne ya kamata mu taimaka kuma mu goya ma gwamnati baya cewar wannan aiki a cigaba da yi shi, kuma a tabbatar da inda akwai wani area da yake ya kamata mu taimaka za mu taimaka.
A watan Oktoban 2022 ne Nishar ta shirya taron shugabannin kasashe kan maganar allurar rigakafi, wanne a ƙarshen sa mahalatan suka sha alwashin ƙarfafa ayyukan shaushawa. Watanni biyar bayan gudanar da wannan taro, Bill da Melinda Foundations da Dangote Foundation sun cimma yarjejeniya da gwamnatin wannan ƙasa domin ƙarfafa ayyukan allurar rigakafi a jihohin Difa da Zandar da Maradi. Sabili kenan a yayin rangadin na wannan Litinin 19 ga watan Yuni aka yi zaman bita da ya hada Bill Gates da Aliko Dangote da ɗaya gefe makarraban gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Umudu Muhammadu. Bangarorin sun kuma tantauna akan hanyoyin da za a bullowa wasu matsalolin na daban da suka addabi Niger, waɗanda suka hada da ta'addanci, canjin yanayi da bunƙasar yawan al'umma ba ƙaƙƙautawa a wani lokacin da yawan 'yan gudun hijirar cikin gida da na waje ya haura 650,000. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu sai rahotonmu na ƙarshe daga Najeriya, inda ƙungiyar likitoci ta bayyana damuwarta game da matsalar ƙarancin likitoci da ke duba marasa lafiya a ƙasar.
Sunana Dr. Umar Musa, kuma ni ne sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar likitoci, wato ƙungiyar Association of Resident Doctors. Hakikanin gaskiya la'akarin cewa jawabin shugaban ƙasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu bai yi wani tsokaci akan kiwon lafiya ba, wani abu ne wanda ya tayar mana da hankali matuƙa bisa ga duba yadda muke fama da matsaloli a ɓangaren lafiya na wannan ƙasa. Yi la'akari da cewa muna da ƙarancin likitoci a wannan ƙasa, wanda likitocin ba su isa su kai su duba marasa lafiya a asibitocinmu ba. Amma wannan matsaloli ba wai a matakin gwamnatin tarayya ba ne kawai, har matakin jiha da kuma matakin ƙananan hukumomi babu isassun likitoci wanda za su duba lafiyar 'yan Najeriya. Idan muka yi la'akari da tsari ko kuma yanayi na ƙasar nan inda muke, to za mu duba cewa likitocinmu ba su kai su duba yawan 'yan Najeriya ba. Gaskiyar magana ma a yanayin tsari na ita Majalisar Ɗinkin Duniya, wato wanda take lura da lafiya, a yanayin tsare-tsarenta tana ba kowane ƙasa shawaran cewa likita ɗaya ya ringa duba mutum 600. Amma kuma a Najeriya mu yau mun waya gari cewa likita ɗaya shi ne yake duba wajen mutum 10,000 zuwa mutum 12,000. To kin ga a wannan mun yi la'akari da wannan, kin ga muna da ƙarancin likitoci sosai. Sannan na biyu, abu da muke fama da shi yanzu a game da likitocinmu na ƙasa na gida suna fita waje
saboda su wajen sun fi mu biya da kuma wasu abubuwa na rayuwa wanda kowane dan Najeriya ko kuma kowane mai rai yana son irin waɗannan jin daɗin na rayuwa. Idan mun yi la'akari da irin waɗannan matsalolin da muke fama da shi, ya kamata a ce gwamnati mai shi ta yanzu ta yi tsokaci ta duba ta zo a yi zama saboda a magance waɗannan matsaloli da muke fama da su. Waɗannan su ne dai matsaloli babba guda biyu wanda muke fama da su. Na ɗaya, ba mu da isassun likitoci a gida. Na biyu kuma, waɗanda muke da su ɗin suna fita saboda neman na abinci a waje. Hukuma mai lura da harkokin likitoci na ƙasa Najeriya, wato Medical and Dental Council of Nigeria, akwai takunkumi da take sa ma jami'o'i ba sa iya yaya ɗalibai fiye da wani lamba wanda suka yanke musu. Zan ba da misali, a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ba ta iya yaya ɗalibai fiye da 120 a shekara. Za a ga cewa likitoci da ake yayewa kowane shekara su yi karanci matuƙa a game da yanayin yadda population ɗin yake ƙaruwa a yau da gobe. Jami'ar Ahmadu Bello kenan. Wasu jami'o'in ma nasu bai kai haka ba, wani 60 ne, wani 70. Idan kika hada duka gaba ɗaya Najeriya, jumla abin da ake yayewa na ɗalibai likitoci ba sa wuce 2000 zuwa 3000 a shekara.
To madalla, a gaida Hawa Umar da wannan rahoto da ta aika mana. Masu sauraro, yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na ƙarshe, wato labarin duniya takaice.
A Najeriya, batun rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'ar arewacin kasar. Domin kowa juma'an nan da ta gabata, ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta garin Gusau suka fito suka yi zanga-zanga ta lumana don neman gwamnati ta himmatu ga samar da tsaro ga al'ummar kasa, musamman su kansu ɗalibai. Tunda asubahin ɗaliban suka sammako suka tare babbar hanyar da ta fito daga Funtuwa ta keta garin a Zamfara, hanyar da ta haɗa ita jihar Zamfara da sauran jihohin arewacin Najeriya. Sun fito ne ba tare da wani sanda ko makami a hannunsu ba don yin zanga-zanga ta lumana.
Wannan wurin barayi sun zo sun daki mutane sun yi mutum da yata. Kullum sun ce kuma za su zo nan ne sai sun daki mutum ya yi mutum 100 a nan sabon gida. Ko shekaran jiya barayi sun ce za su shigo. Ba za mu buɗe ba yau sai wani ya zo. Kun ji a shirya miki nan ne ba kwan yi ba mutum ba. Sace mana ɗalibai ake yi, akwai ɗalibi sauran sace biyu ya gama jami'a an sace su. Idan kuka bai zo ba, ya turo mana jami'in tsaron da muka kan daga wajen sheke. Kuma an ɗauke mana student a Damba, to ba zai mu yadda ba. Kuma ba za mu lamunta ba, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ake ɗauka mana student. Muna so a dawo mana da student namu, za mu fara exam.
A inda suka fito zanga-zangar, 'yan ta'adda kuma sai suka laɓaɓa suka kame wasu ɗalibai biyu suka yi garkuwa da su, kamar yadda wannan ɗaliba ta tabbatar mana. Shiko wannan ɗalibi cewa ya yi wannan zanga-zanga da muke yi ta lumana, sai kuma gashi an turo sojoji sun zo suna ta harbi a sama. Dan tsorata mu wanda hakan har ta kai ga wani harsashi ya samu wani ɗalibi, yanzu ma an tafi da shi asibiti da ba a san ko zai rayu ko kuma a'a ba. Sun roki gwamnati da ta ƙara inganta matakan tsaro a kuma sama musu ɗakin kwana na ɗalibai a cikin jami'ar, maimakon a basu suna kama haya a can sabon gida inda aka sace waɗancan ɗalibai guda biyar, da kuma ba su damar kafa babban ƙungiyar ɗalibai. Matafiya dai sun ji jiki, amma kuma sun tausaya waɗannan ɗalibai game da dalilin zanga-zangar tasu.
Abdullahi Kogonda, to wannan hanya dai da daddare mun abinci mu je mun soke kayan mu go mun tarar student an rufe hanya. Karanci ana ɗeban musu mutane ko da yaushe. To gaskiya mu ma mun taya fiki shin ɗeban mutane duk da an hana mu wucewa. Domin wannan abin zai kawo gyara, mu muna goyon baya. Kira da zangi da gwamnatoci dan Allah dan Annabi su duba yanda suke da 'ya'ya, mu ma 'ya'yaye ne. Mutanen nan da suke yin wannan abin an san su ba wai ba a san su ba. Ba za su gagari gwamnati ba. Ko a kira su a zauna a yi matsala da su, ko kuma a ji a yi kiliyarin su, ko kuma gwamnati mu ta taimaka ta ba mu tsaron da za mu shiga mu fita mu ci abinci mu. Domin babu direba ba garin da zai ci gaba, kowa zai iya mutuwa. Tunda kayan masarufi muke kawo mu da kayan abinci. Diga na tun karfe 6 na safe ina nan. Yanzu ga kitchen shaji ina kuma ga mu nan aƙalla ba ƙasar ba mun kai kusan mota 2000 a wurin.
ko da yake dai mataimakin shugaban jami'ar ya bullo inda ya gana da wannan dalibai nasa amma kuma bai samu sukunin yin hira da manema labarai ba saboda tsamatsotsin wannan wuri da kuma yanayin da ake ciki kuma galibi hakan kan faru bayan da kura ta lafa na samu zantawa da mataimakin shugaban jami'ar Professor Ma'azu Gusau Rakiya DVC yanzu ya ake ciki ne game da wannan al'amari
muna fatan Allah ya kawo muna sabkin waɗannan al'amari amma dai gurgurdo yanzu abinda muke ciki komai ya lafa dalibai suna nan makaranta lafiya no kuma suna yin jarabawa yanzu ta second semester abinda ke faruwa abu ne wanda ya yi alaka da rashin makwancin dalibai a cikin makarantar nan sannan makarantar nan ta mu ba ta da shinge na makaranta kuma mun dake muna ta manajin din kanmu su kansu dalibai muna fahimtar da su kada su yi kaza ya kasance suna yawo tare suna kiyayewa inda suke da zaran dalibi ya riga ya fito cikin makaranta ya hito daga hurumin kasa baki daya kuma kowa ya sani harkar security ba wai zamfara dai bace amma dai kowanne shugaba wanda Allah ya aza to hakki ne ne shi kuma ya gurgurdon abin da yake iyawa mu ga cewa mun samu nasara waɗanga abubuwan sun kau
batun nan wurin kwana na dalibai rake rade da suka yi magana din waɗannan matakai kuka iya dauka
batun wuraren kwana ka san harkar jami'o'i yadda take da kuma ita Najeriya gaba ɗaya jami'o'in ga akwai su da yawa ga kuma abubuwa na insecurity din sannan kuma haduwa da ita education dama ka san ana cewa duk abin da an ka samu education gashi nan dai ba isa ya kai ba muna ta kokari muna kai namu neman cewa dai ya kamata a zo ai muna makwancin daliban nan a cikin makaranta ita kuma gwamnati tana dubawa ya za a yi makwanci cewa gashi wuri ba ya da kansu na magana kewaye makaranta ai an fara mai yanzu hakan ga dan kwangila yana nan ya fara aiki amma maganan samar da makwancin dalibai mun yi iyakai mu hatta da su council member din mu na makaranta ba wanda ba sa hannu ga wurin kai da kawo to amma dai muna nan muna tsammani ko yaushe ana iya azo a fara mun wannan su kuma dalibai muna neman musu wurare waɗanda ya kamata a ce sun ce sun zauna nan kusa ga makaranta wani bi mutum ya je can nesa ya samu wuri kila ba su wuce su biyu su uku su hudu ko su biyar su kansu jami'an tsaro yana ɗaya daga cikin abin da koda yaushe suka ba mu shawara kuma muna zuwa mu zauna tare da dalibai mu ce musu to ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata
tabbatin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Gusau kenan kokarin da nayi na zanta da kakakin rundunar yan sanda ta jihar ya citira dan jin ta bakiya su to amma tabbas sakon dalibai ya kai ga inda ake bukata sai dai abin sa ido shine a taimaka musu domin yanayin da ake ciki san shi malufashi mure Amurka daga Gusau a Najeriya
To madalla a gaida Sani Sha'ib Malumfashi da wannan rahoto na musamman masu sauraro a halin yanzu ne za a gyara zama domin sauraron shiri na ƙarshe wato takaitattun labarin duniya.
To a yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce ya wajaba ga Amurka da China su tafiyar da dangantakar su cikin mutunci kuma ya shaidawa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa haɗin gwiwa ta kai tsaye ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa dan sabani bai rikide zuwa rikici ba tsakanin kasashen biyu. Daga nasa bangaren kuwa shi ma shugaban China Xi Jinping ya ce ya gamsu da tattaunawar. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyar tare da raunata wasu 91 yayin da suka girke jirage masu saukar angulu a wani sumame da suka kai a sansanin yan gudun hijira wanda ke birnin Jenin na gabar yammacin kogin Jordan. Tashin hankalin ya biyo bayan amfani da jiragen yaki da Isra'ila ta yi a yankunan da ta mamaye.
To madalla masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin Zarau Fage da ta karanto labarin duniya. Sai Julie Ladies Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu Hawu Sharif ki sallama da masu sauraro daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya. Sai da safan ku.